إذا الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتلي رمضان يا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 21 ga watan Ramadan hijira 1446 21 ga watan 3 2025 za mu tashi aya ta 269 a cikin suratul baqara na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta 269 Allah ta'ala bayan ya gaya mana a ayar da ta gabata game da makirci na shedan yadda yake raba mutum da hanyar Allah mun kawo tarko wanda shedan yake dana wa dan adam wajen guda 18 wadanda kowane tarko shedan yayin nasara kama dan adam zai halaka shi ta wannan bangare daga ciki akwai umartar sa da rowa da kuma aikata alfasha da kuma nuna masa cewa in yana taimakon addinin Allah da kudin sa ko da lokacin sa ko da lafiyar sa ko da mulkin sa ko da duk wata dama sawa'un kaki yake da shi a office yake taimakon jama'a ko wata katuwar kujera ya samu yake taimakon al'umma ko kuma wani mukami ya samu ko wata baiwa Allah ya masa sai yake taimakon addini shedan zai zo ya dinga sa masa waswasi cewa zai iya rasa wannan kujera ko zai iya rasa wannan mukami ko zai iya rasa wannan dama idan yana tallafawa addinin Allah da kuma bayin Allah to shine mun ji kuma bayani akan waɗannan to sai Allah ta'ala yace yu'til hikmata man yasha'u Allah ta'ala yana bayar da hikima ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikmata wanda duk aka bashi hikima faqad utiya khairan kathiran hakika an bashi alheri kuma alherin ma mai yawa amma yadhakkaru illa ulul albab amma ba kowa yake tintintini ba kowa yake tunawa ba kowa yake wa'aztuwa ba illa ulul albab, sai waɗanda suke da hankali, suke da zurfin hankali, suke da zurfin tunani, suke da zurfin hange. Wannan aya kai tsaye abinda take nuna mana menene hikimar da Allah yace idan an baka alheri mai yawa. Wace hikima ce idan an baka ka samu alheri mai yawa? Kuma hikima Allah yace yi utul hikimata daga Allah take kai tsaye. Wasu malamai sun ce ita hikima kat takunu gariziya, take iya zama haka aka halince ka da hikimarka da basirarka da azancinka da wayonka da wayewarka da sanin ya kamata. Wani haka Allah yake halittarsa tun yana karami, sai kaga Allah ya bashi fasaha, ya bashi zalaka, ya bashi hikima, ya bashi basira, ya bashi azanci, ya bashi hangen nesa, ya san abin da ya kamata a aje a can da wanda ya kamata a aje a can. Wa qad takunu muktasaba, wasu lokutan kuma hikima takan iya zama mukhalada, cudanya da masu fasaha, da masu shekaru, da masu ilimi, da masu azanci, da waɗanda suka san abin da ya kamata. Yawan zama da su, da karanta tattafansu, da cudanya da su, da gogayya da su, sai kaga mutum shi ma ya juye, ya zama yana da abin da ake kira hikima. Ita hikima wato a lissafi na Al-Qur'ani mai girma abu ne mai muhimmanci, tunda Allah ta'ala ya ce wanda aka bashi hikima an bashi alheri mai yawa. Daga ciki za mu ga Allah ta'ala ya siffanta kansa da Al-Hakimu, wanda malamai sun ce din da Al-Hakimu ya zo imma ma'khuzin min al-hikimati ko min al-hukumi. Idan ma'khuzin ne min al-hikimati, to hikimar Allah guda biyu ce, akwai hikima ghaiya, akwai hikima suriya. Duk abin da kaga Allah ya ce a yi, to akwai hikima da ta sa Allah ya ce a yi shi. Duk abin da kaga Allah ya ce a bari, akwai hikima da ta sa Allah ya ce a bar shi. In an bar shi, akwai abin da za a amfana da shi a duniya da lahira. Wancan kuma in an yi shi, akwai abin da za a amfana duniya da lahira. Idan kuma ba a yi ba, to rashin yin zai haifar da wasu matsaloli da ba wanda ya san yawansu sai Allah. Kamar yadda kuma sabawa Allah, in ya hana aka ki hannuwa, abinda zai biyo baya yana da matsala, zai haifar da matsala da yawa. Saboda a cikin bin Allah akwai albarkar rayuwa, akwai tsarin rayuwa, akwai zaman lafiya, akwai alkhairi duniya da lahira. A cikin saban Allah akwai matsaloli masu tarin yawa waɗanda za su iya gurgunta zaman lafiya, su gurgunta tattalin arziki, su gurgunta zamantakewa na al'umma. Zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, ta Allah ce liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un. A cikin wannan Allah, Allah ya faɗi cuta, ya faɗi magani, yace barna ta bayyana a tudu da kwari. Me ya haifar da wannan barna? Sai Allah ya ce, ta'ala ya ce bima kasabat aydin nas, aidin nas din nan, hannun mutane, ko bayarwa, ko ɗauka, ko ajewa, ko sa hannu, duk abin da ake da hannu, da abin da ake da ƙafa, da abin da ake da baki, an faɗi hannu ne saboda komai mafi yawa da hannu ake sarrafa shi. A sign na agreement, a sign na yaƙi, ko warware yaƙi, ko sa hannun siye, ko sa hannun siyarwa, ko sa hannun hawa, ko sa hannun sauka, ko ba da lasisin a yi kaza, ko hana lasisin a yi kaza, duk magana ce ta takarda da sa hannu. Duk mukamin da aka ɗora mutane wata takarda aka ba su, duk mukamin da aka soke su wata takarda aka ba su, duk wani zirga-zirga na arziki da kai komo, duk an gina shi ne akan sa hannu da ba da wata takarda, da ba da wani lasisi, da ba da wani permission, da makamantan irin waɗannan. Saboda haka liyuziqahum ba'dhal ladzi amilu, ba'dhal ladzi amilu. Wasu lokutan sai Allah ta'ala ya ɗanɗana mana shashin wani abu da muka aikata ba duka ba. Me hikimar ɗanɗana mana mu ji tsaci, mu sha wahala? Sai Allah ya ce la'allahum yarji'un, domin watakila wannan zai mai musu gargaɗi su dawo, su komo, su gyara abubuwan da suka yi wanda yake ba daidai ba. Kaga a cikin wannan akwai hikima. Walau ya'khudhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zuhriha min dabba. Allah yace da ina kama ku da irin abin da kuke aikatawa da yanzu ba mutum ko daya a bankasa wai afu an kafir. Allah yana kauda kai, yana afuwa, yana rangwame, yana yafiya, yana tausayi, yana jin kai, yakan bau wani saboda wani, yakan yafe wani saboda wani. Shi yasa aka ga duniyar take daidaita, shi yasa aka sifanta Allah da wannan. In kuma an ciro shi ne min al-hukumi, to shi kuma al-hukumu irin na Allah kashi biyu ne, akwai al-hukumu shar'i, akwai al-hukumu al-kauni. Akwai abin da Allah yake hukuntawa a shar'ance, in ma dai ya bada labari, labarin sa gaskiya ne, wai ma ya zartar da doka, bin dokarsa kuma adalci ne a duk hukuncin Allah na ayi ko a bari. To haka nan kuma idan hukunci Allah ta'ala yayi kaunan na kaddara, zai zo maka da abin da kake so, wata zai zo maka da abin da baka so. Shi ma a cikin haka akwai hikima, idan abu ya same ka mai dadi, kai godiya ga Allah, sai godiya ta zama maka alheri. Idan jaraba ta same ka, kai hakuri, sai hakurin ya zama maka alheri. Kaga a cikin komai akwai hikima. To nan sanan ita kalman al-hikmatu din, ita ta maimaita cikin Al-Qur'ani sau 20. To wani ma'anonin da suke dauka suna koma zuwa ga ma'anoni biyar. Din da ka karanta kalmar hikima ko kauce kalmar hikima a cikin Al-Qur'ani, ba ta fita daga waɗannan ma'anoni guda ɗayan biyar. To in ka ba ta waccan ma'anar, kaga ba ta dauka ba, to ba ta waccan ma'anar ko waccan ma'anar. A cikin ma'anonin nan guda biyar zaka ga ma'anar ta dace daram da wannan kalmar ta hikima zuwa Al-Qur'ani. Daga ciki akwai wato ma'anar hikima din tana nufin sanya abu inda ya dace, a lokacin da ya dace, yadda ya dace. Idan kaga Allah ta'ala ya jingina wa kansa al-hakimu, to da wannan ne duk abin da Allah yake yi akan tsari yake yin sa, akan ilimi yake yin sa. Shi za ga wallahu alimun hakimun tayyaba a cikin Al-Qur'ani. Duk kuma da ka duba siyakin ta, kafin a ƙarshen aya a faɗi wallahu alimun hakimun, ko wa kana Allahu aliman hakima, ko inna Allaha alimun hakim, to za ka ga cewa wata wani babban abu aka yi bayani, aka yi aka kulle ayar da waɗannan sunayen na Allah guda biyu, ilimi da hikima, ilimi da hukunci, hukunci na shari'a ko hukunci na kaunu, ko kuma hikima suriya ko hikima gwa'iya. Sannan idan ma'ana ta biyu, sai ka ga cewa akan yi amfani da ita a matsayin wa'azi, kamar da Allah ce hikimatun baligha fama tughnin nuzul. Anan hikima ta zo da ma'anan wa'azi. Idan kawa mutum wa'azi, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Amfani da uslubi mai kyau, amfani da hanya mai kyau, inda ya kamata ai dimi ai dimi, inda ya kamata ai sanyi ai sanyi, inda ya kamata ai da gudu ai da gudu. Wato shi ba zafi ko sanyi ake so a shari'a ba, ina ya kamata ai sanyi, ina ya kamata ai zafi. Yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da mutane, wani zaka ga yadda Annabi ya masa alaihi salatu wassalam ya babbanta da wani. Malamai sun kawo misali guda hudu na hikimar wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai mutumin da ana karatu a masallaci, babban makaranta da kowace daraja a duniya tace makarantar manzon Allah. Malamin da yafi kowa iya koyawa a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ɗaliban da suka fi kowa sa'an malami a duniya su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zaman da yafi kowane zamani daraja shine zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Makarantar da kowace daraja makarantar gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ga Annabi yana koyar da sahabbai a masallaci a zamanin sa. Wani ya shigo ya fitsari a masallaci. Mafi girman university, ɗaya daga cikin manyan masallace masu daraja guda uku, a gaban wanda yafi kowa daraja, da masu daukan karatu da suka fi kowa daraja, da darasin da yafi kowanne daraja Al-Qur'ani da hadisi, ana bada wannan wani ya shigo ya rashin ladabi. Ya samu wata nahiya malam kawai kwaɓa wannan sa, sai ya saki fitsari daga tsaye. Sai ku kasan wannan mutumin ya fi kowa ta'addanci. Amma me aka fuskantar da shi? Sahabbai suka yi takansa, sai Annabi ya ce da'uhu jalish. Malam da yake sahabbai masu biyayya ne, ba wanda ya motsa daga inda yake. La tazrimuhu, kar ku firgita shi, kar ku razana shi ya ruga da gudu yana fitsari a wando. Ku bar shi ba ya fara ba ya kare. Aka nitso aka koma aka zauna, ya ci gaba da tsila fitsarinsa. sai da ya kare kaf ya ja mazagin wannan sa ya daure ya taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi alaihi salatu wasallam ya ce masa wannan gurin masallaci ne ba a gina shi don a dinga tsula fitsari a ciki ba guri ne na sallah da zikirin Allah da karatun Qur'ani sai ya ji dadin yadda aka yi masa aka ilmantar da shi abinda bai sani ba sannan kuma sai ya addu'a ya ce to nagode Allah ya min rahama ya yi maka rahama banda sauran mutane ka ji ta bargaza ta biyu ga ta bargaza a aiki ga ta bargaza a magana wannan mutumin malamai sun yi nazari masana halayyar dan adam sun yi nazari akan wannan kissa malaman da suke rubuta usulubi na da'awa sun yi nazari akan wannan kissa wanda suke rubuta thaqafatud da'iya wato wayewar mai wayar da kai kamar yadda aka yi littafi ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum to kuma an yi thaqafatud da'iya kaifa yad'ud da'iya shi mai kiran yaya zai kira mai wa'azi ya zai masana halayya dan adam masana darasi akan yadda ake mu'amala da dan adam sun yi nazari akan wannan kissa sun fitar da matsaloli sun fi 40 wannan kissa kadai da ta faru amma abinda yake a takaice wannan kissa ta nuna mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da wanda bai sani ba sai ya fara sanar da shi yanzu da zai sake dawowa ya sake yin fitsari yanzu yayi me
ganganci
yayi ganganci da zai sake dawowa ya sake fadar kalmar cewa ni da kai Allah kadai zai wa rahama banda sauran mutane yayi me yayi ganganci sannan ba kone daga nesa wakili ne na jama'a daga wata nahiya yake bai da ilimin sanin addini da an bari an dake shi ko an furgita shi an razana shi ya fita da gudu yaje ya hau dokin sa ko alfajarin sa ko raƙumin sa ko jakin sa ya koma garin su me zai ce cace ina yin fitsari suka rufe ni da duka ba zai faɗa ina yayi ba ba zai faɗi me ya faru ba amma zai faɗi dukan da aka yi masa daga nan ta to kai daga zuwa kuma sai a gaban sa aka dake a gaban malamin aka dake duka to kaga wani sai yace to a wannan addinin kam ni ma bazan shiga ba daga zuwa sai kawai da kai fitsari ba za a san ina yayi fitsarin ba me ya faru ba dukan sa da aka yi to wannan hikima ce ta kare addini usulubi na daya na biyu akwai wanda matashi ne shi kuma ya zo ya shigo masallaci ya zo babban makaranta gaban babban malami yace na zo ka bani lasisi in dinga yin zina kaji sakon da ya zo da shi a karamaka yanzu wani ya wani tambaya a wannan masallacin ai kafin ka ce mai yan agaji ko yan hizba sun yi waje da shi kai dan baka da mutunci malam zaka wannan tambaya amma Annabi alaihi salatu wassalam da yake ya san matasa ya san rayuwarsu ya san damuwarsu suna da saraha ba su da munafunci kaga sun maka hauka to haukan daga can ya fito sai Annabi alaihi salatu ya ce zauna matso matso ya matso yace me kace yace yana so a bashi lasisi ya je ya badala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to in an baka lasisi zaka yi badala kana so a yi da babarka haji wata tambaya yace a ba na so a yi da babarka wanda mutum yace to kowa ma baya so a yi da babarsa kana so a yi da yarka da yarka da ƴan uwan mahaifinka da uwan mahaifin duk wata mace da take da daraja a gurin sa sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ita a matsayin misali kana so a je a yi lalata da ita yace a yace to sauran mutane ma ba sa so a yi da nasu sai taba kirjin sa yace Allah shiryar da kai shikenan magana ta wuce da hukima da basira da an ware masa matsala kenan wannan ka'ida da Annabi ya ba wannan matashi alaihi salatu wassalam ita ya kamata kowane matashi ya haukai duk sanda za ka yi abu mara kyau kai ta tunanin in kai ne za a yi da naka ya za ka ji in kana shirin ka je ka lalata ƴan wani in kai za a lalata ƴan kafa in kawo wani ce in kai za a lalata ta kafa so da ka wannan zai sa ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka kaga an ware masa matsala cikin hikima ba duka ba zagi ba babu abin da ya kama da haka na uku misali na uku da suka kawo shi kuma wanda ya san dokar ya san yadda ake gudanar ita sai ya samu zobe na zinare ya sa a hannunsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da shi sai zo ya kama hannunsa sai ya murza zoban ya cire iwurgar yace ya dayan ku zai ganganci ya dauki garwashin wuta ya sa a dan yatsansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai sahabbai suka ce kaje ka dau zobanka ai annabi ya hana ka amfani da shi a matsayin sawa ne bai hana ka je ka siyar ba sai ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna ya cire shi ya wurgar to bazan ƙara sawa ba ko bazan dauke shi ba aka ce wannan shi kuma saboda shi yana zuwa makaranta kullum yana kuma jin wa'azi kullum kuma ya san hukuncin abin yaje ya ganganci ya saba shi yasa annabi alaihi salatu wasalam sai ya nuna masa abin a aikace kuma ya nuna masa damuwarsa akan abin da ya aikata saboda kamar yana sane yaje ya aikata kun ga waɗannan usulubai sun bambanta daga mutum zuwa mutum daga guri zuwa guri wanda ya fi kowa cutar da annabi alaihi salatu wasalam da baki da aiki shine Abdullahi bin Ubay bin Salul amma Allah ya azurta shi da Esther da ɗansa muminan gaskiya ne amma baya yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai yaje a wani guri a kawo labarin ko Allah ya saukar da aya ya faɗa amma bai taba yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai sirizum esi rada ba sa sarrahawa sai sahabbai suka ga cutar ta yi yawa dama munafiki shine wanda zai bayyana abu a fili kyakkyawa ya boye mummuna a zuciyarsa sai sahabbai suka ce ya rasulullah a kashe mutumin nan yana cutar da kai yana cutar da addini sai annabi sai ya ce a'a li Allah ya tahaddatha an-nasu anna muhammadan ya qatulu ashabahu kada mu haka mu ba da kofa jama'a su tafi suna yadawa a kafafun yada labarai cewa muhammad ya fara kashe mabiyansa wanda suke nesa ba su san me yake ba mu da muke ne muka san me yake to in muka kashe shi mun bude kofar wanda zai shigo addini ta zai kai wallahi yanzu an fara kashe masu sallah da kansa yasa aka kashe wani ba a san dalilin abin da yayi ba tunda ba a fili abin yake yadda kowa zai iya gani ba yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubi yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim kun ga anan abu ya bambanta daga guri zuwa guri gurgurdan yanayin mutanen wasu lokacin hikima takan zo da ma'anan fassara alqur'ani rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wazkurna ma yutila fi buyutikunna min ayatil lahi wal hikma kutina ko ku ambata abinda ake karantawa a dakunan ku kenan ya nuna da qur'ani da hikima karanta su ake wazkurna ma yutila abinda ake karantawa a cikin dakunan ku sai Allah ya ce min ayatil lahi alqur'ani kenan wa hikima da hikima hikima anan ita ce fassara alqur'ani rayuwa annabi ita ce fassara qur'ani ma'ana qur'ani akwai rubutacce akwai aikatacce kamar kace theory ne da practical saboda ba wani littafi a duniya da za a ce kawai a dauka a karanta ba ai practical din sa ba waye practical din qur'ani aikace kana khuluquhul qur'an wanda zai aikata qur'ani a ga qur'ani aikatacce a ga qur'ani mai magana a ga qur'ani na tafiya a ga qur'ani a aikace shine a kalli manzon Allah shine qur'ani a aikace da haka idan ka raba aikin manzon Allah da qur'ani to qur'anin ba za ka gane shi ba kuma aikin ba za ka gane shi ba saboda duk abin da aka ce a aikata sai an samu mai aikatawa yanzu dukkan malaman duniya da suke koyar da mu kwasa-kwasai bayan sun gama koya maka a jikin allo sai kuma an je an yi practical yanzu qur'ani mai aya 6000 da mai 36 ba a yi practical din kowace aya yadda ake aikata ta ba kaga shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce take fassara qur'ani kuma ita ce hikima dai da kaga an yi adafin hikima akan kitab wa ba'athur yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kama arsalna fikum rasulan min anfusikum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kaga duk wannan adafin hikima ne laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata duk wannan hikima tana daukan wannan ma'anar sannan hikima takan zo da ma'anar ilimi da fahimta ka zama mai ilimi kuma ka fahimci ilimin akan fassara shi da hikima misali wal qad atayna luqman al hikmata anashkuru li wal qad atayna luqman al hikmata anashkuru lillah Allah ta'ala ya hakika mun bawa duk umana hikima kenan wannan wa'azin da ya madansa ya gaya masa wasu dokoki na zaman duniya tun daga haƙƙin Allah haƙƙin iyaye haƙƙin jama'a har zuwa ƙarshe ya wa'azi sallah zakka yadda ake tafiya gabaki ɗaya waɗannan ɗabi'u da suluki da aqida da ibada da mu'amala da suluki da ya koya ma ɗansa gaba ɗaya waɗannan abun an kira su hikima to kaga ashe kenan ilimi da fahimtar ilimin yana ɗaukar hikima sannan wasu lokutan hikima takan zo da ma'ana annabta faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima kuma ana hikima tana daukan ma'anan wato annabta da aka basu ko kuma aka abin din su to malamai sun fassara mana yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira wajen menene hikiman nan akwai fassara wajen 11 daga cikin akwai aka rawaito daga Abdurrahman bin Zaid a cikin tafsirin Ibn Jawzi to al-hikmatu hiya al-aqlu fid-din abin da ake kira hikima wato kana a cikin addini kana hankalta kana da hankali na gane addini kana yin addininka da hankali kana yin sa da basira to wannan ana kiran sa hikima kenan wanda Allah ta'ala ya bashi addini kuma yasa ya gane addinin kuma yake aiki da addinin wannan ya samu hikima sannan ma'ana ta biyu hikima takan zo da wani al-isaba fil qawli wal fi'l idan dai zakai maganar da ta dace zakai aikin da ya dace to wannan maganar da ta dace a san da ta dace da kuma aiki a lokacin da ya dace to wannan ana kiran sa hikima shi yasa yadda zakai magana da mutanen birni da na kauye yana da bambanci yadda zaka yi magana da samari da bambanci da tsofaffi yadda zaka yi magana da yara na da bambanci da manya yadda zaka yi magana da muta da masu ilimin zamani yana da bambanci da wanda ba su da shi da ƴan birni da ƴan kauye da na kusa da na nesa da masu saurin fahimta da masu saurin fahimta yana bambanta in ka dauko maganar primary kana wa ƴan jami'a ko dauko maganar ƴan jami'a kana ma ƴan primary ko ka dauko maganar ƴan secondary kana yi wa ƴan primary ko ka dauko maganar ƴan secondary karama kana yi wa ƴan babba to zaka ga cewa karatu baya tafiya daidai duk da karatu kake bayarwa amma kana ba da shi ga wanda kwakwalwarsa bata kai ya gane ba shi yasa aka kasa cewa akwai 6 akwai 33 akwai 4 matakin karshe shine ka je jami'a matakin farko ka je primary to abun ka je primary ai karatu ake baka da malami da aji da dalibai in ka je secondary karama ma malami ne da aji da tattafai da malamai in ka je secondary babba ma haka in ka je jami'a ma haka to amma yanzu sai aka dauko professor da ke koyarwa a jami'a aka ce dauko littafin da kake koyo ɗan jami'a da kake koyarwa ɗan primary school wannan karatu yazo ya ta zuba karatu ɗan primary suna kallon sa yana kun gane an gane you understand suna yes sir shi a gurin sa karatu yake bawa amma waɗanda yake ba karatun kwakwalan su ba su kai karfin da za su gane me ake cewa dan ba abu matakai an kai su can ba yanzu akwai karatun da zaka ga na ƴan jami'a ne take ji dan primary ya shiga akwai na ƴan primary kuma kaga dan jami'a ya shiga saboda karatu yanzu diya rike ce amma gane matakan ilimin ma duk an riga an dakatar da su shi yasa yace dacewa a cikin fada da aiki daga mujahid yace hina shi hikima sana Ibrahim annaka ya fassara hikima da cewa huwa alfaham duk magana da aka fada ka fahimta domin Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin yana cewa rigimar duniya ta taso ne akan abu uku illatul ilmi aw illatul fahmi aw su'ul qasdi duk da kaga ana rigima ka sa ta a skeli ɗayan ukun nan zaka gano dalilin ta ko illatul ilmi ɗayan bashi da ilimin abun sosai akwai karancin ilimi a cikin mutum biyu da suke tattaunawa to wannan karancin ilimin ya haifar da matsala ko na biyu illatul fahmi akwai karancin fahimta a tsakanin ɗaya biyu masu tattaunawa ko kuma su'ul qasdi ɗaya daga ciki manufarsa ba ta da kyau mummunan manufa gare shi to wannan baya fita duk wani abin da kaga ba a fahimci juna ba to ɗayan ukun nan ne ya kawo shi ko karancin ilimi ko karancin fahimta ko kuma mummunan manufa sannan daga Abdullahi dan Abbas da Suddi sun fassara hikima da cewa shi ce annabta shine daya daga cikin fassarorin da aka yi mata daga Qatada kuma ya fassara hikima cewa shine ilmul Qur'an ka gane Qur'ani nasikhuhu wa mansukuhu muhkamuhu mutashabih ka gane alqur'ani da ilimin mukansa to wannan shine ainin hikima daga Rabi'u bin Khaisam kuma ya fassara hikima da cewa shine al-khashyah kawai ka zama mai tsoron Allah mai bin dokokin Allah mai girmama Allah mai san Allah mai girmama Allah mai kwadai rahmar Allah mai tsoron azabar Allah mai bin dokar Allah yi nayi bari na bari mai godiya akan ni'imar Allah mai hakuri da jarabawa Allah mai tuba in ya aikata laifi waɗannan abubuwan goma in ka hada su ka zama mai khashiya sannan kuma ka zama mai hikima sannan hikima shine ma'rifatul din al-ma'rifatu bid-din wal-fiqh wato ya zama kana da sani da addini kuma kana da fahimtar sa wannan fassara daga Ibn Wahab daga Imam Malik sannan wani da ya tashi fassara ta tara cewa hikima shine al-wara'u bid-din ka zama mai tsantseni ka dinga taka tsantsan a cikin maganarka da aikinka ka dinga taka tsantsan to kana da hikima dan bai taka tsantsan ba a fiye kama shi da laifi ba dan bai fada ba sai da yayi tunani bai aikata ba sai da yayi lissafa wani sarki ne ya kirawo masu hikima ya tara su yace an ce duk kuna da hikima idan Allah ina so a rubuta min jumla daya wanda idan bai bakin ciki ya karanta ta zai ji dadi idan bai farin ciki ya karanta ta zai ji bakin ciki kalma daya kal jumla daya kawai nake so a rubuta mu sai wani yace aya mai sauki ne kawo takarda da ya kawo takarda sai yace hazal waqatu yambi wannan lokacin zai wuce ce ta wannan jumlar duk wanda yake cikin dadi ya karanta ta zai ji ba dadi duk wanda yake cikin wahala karanta ta zai ji dadi kaga hikima da basira kana cikin wahala sai aka rubuta maka wannan lokacin zai wuce me zaka ji a ranka kana cikin ganiyan mulki kana cikin ganiyan kudi to ne rubuta maka wannan lokacin zai wuce zaka ce hasada kake ya san zai wuce amma baya so a fada to kaga wannan kalmar ba ta da dadin fada ga mai jin dadi amma tana da dadin fada ga wanda yake cikin wahala to duk wahala ka hakuri lokacin zai wuce duk dadi kai hakuri dadin zai wuce to wannan jumla ce kwaya daya amma za ta farantawa wani za ta bakantawa wani saka akai cikin ma'anar hikima akwai ilimi da aiki da shi kuma shine ma mafi girman fassara da aka ba hikima kowane ilimi ya aiki da shi shi yasa kuka ga ai a Najeriya mafi yawan mu ba mu da hikima ma'ana an zo da ilimin noma ana koyawa a jami'a amma gonakin mu sun bushe kamata ya a ce wannan department din na agric a dauko shi a maida shi gona a tsakiyar gona kamata a department din da ka fito kafin ka shigo ko ta ina sai ka ga eka 700 ko eka 1000 a tsakiyar gona ya kamata da an gama kawai a mika ma fatanya amma sai ka ga mutum ya zama dokta ko digiri ɗaya ko rabi ko na hudu watakila ba bai san hanyar gona ba na'am kaga hikima shine wanda ya iya agar ya karanta agriculture to kamata ya a ce kuma a ganshi da arzikin noma da dabarar noma da hikimomin noma na zamani abinci ya ƙara samuwa saboda ana da ƙwararru a wannan fannin wanda suka karanta tattalin arziki kamata ya a ce su suke ƙwararrun da za a saka a wajen fito da yadda arzikinmu zai ƙara bunƙasa wanda suka karanta harkar tsaro a sa su a hanyar da za su inganta tsaro to ana ta karanta tsaro a jami'a ana ta digiri ana PhD akan harkar security amma kuma a ƙasa ba security ana ta karanta harkar wato me ake kiranta harkar noma amma a ƙasa babu ba noman ana ta karanta harkar tattalin arziki a ƙasa babu ana ta karanta harkar tsaro a ƙasa ba tsaron kaga hikima shine in an karanta abu an gane a zo kuma a aikata shi to an yi hikima kenan kenan aiki da ilimi ko ma wani ilimi dan akai aiki da shi to an yi hikima ma'ana an yi amfani da abinda aka sani an saka shi inda ya dace to wannan shine fassarori da aka hakaito daga wasu malamai sun fassara wannan hikima da ake nufin yu'til hikmata man yasha'u Allah yana bada hikima ga wanda yaga dama jinginawa Allah ganin dama ashe zai iya ba musulmi zai iya ba wanda ba musulmi ba zai iya ba da zai iya bawa uba zai iya bawa mace zai iya bawa namiji zai iya bawa babba zai iya bawa karami saboda kyauta ce daga Allah yu'ti kaga wannan aiki ne na Allah sifa ce fi'iliya Allah ta'ala yana aikata haka kuma man yasha'u in ya abu akwai mashi'a a ciki akwai mashi'a mashi'a daban mahabba daban ita mashi'a tana nufin musulmi zai samu wanda ba musulmi ba ma zai samu shi yasa al-hikmatu dalatul mu'min wannan ba hadisi bane amma magana ce mai dimbin hikima hikima bataccen abun ka ne in ka ganshi a hannun kowa sai ka dauka ba laifi ka tafi cana ka je ka koyo yadda ake sarrafa kwamfuta ko yadda ake sarrafa inji ko yadda ake gyaran kaza ka zo ka bude kana yi ba laifi ka tafi Japan ka je ka koyo wata dabara ko wata fasaha ko wani hikima ka zo ka koyar ba laifi ka shiga kowace ƙasa a duniya tare da addininka da al'adarka suna nan amanna da kai dan wataƙila in addininsu zaka dauko ruwa ba za mu yadda ka dawo ba in al'adarsu zaka dauko ba za mu yadda ka dawo ba amma da zaka dauko fasaha su yadda suke kere-kere yadda suka inganta duniyarsu to kaga wannan zaka zo ka amfani jama'a ka da ita akwai wata magana da ake jingina ta ga hadisi amma ba hadisi bace hikima ce kai aiki da a duniyar ka kamar ba za ka mutu ba kai aiki a lahirarka kamar za ka mutu yanzu wannan hikima ce sosai ana nufin ka dage ka nemi duniya da kyau kuma ka nemi lahira da kyau a tafi gona ai kiyo ai noma a kafa kamfaninnuka ƙanana da manya a tashi ai aiki in an kira sallah kuma a ji ai sallah da an ce Allahu akbar sai mu aje kayan aiki mu shiga masallaci kaga mun yi aiki dan lahira mu kamar zamu mutu kuma mun tafi gona kamar zamu dawama dan wato a hada duniya kenan a hada da lahira sahabbai sun yi wannan dabarar sai kaga sahabi yana son ya zauna a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana son ya zauna a rumfarsa a raba masa hankali ga ilimi ana zazzagawa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ga kuma kasuwa ana zazzago kudi sai ce kai makoci na zo mu hade rumfanmu kai ka zauna mana a kasuwar ni kuma in tafi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ka nemo mana kudi a kasuwa ni kuma nemo mana karatu da yamma sai mu hadu sai ka gaya min nawa aka samu a kasuwa ni kuma gaya maka nawa aka samu a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama na ilimi gobe sai ai canji kai sai ka tafi makaranta ni kuma in tafi rukutafuran kasuwa abinda na samu da abinda ka samu sai mu meeting point yau ne akai ai wani yazo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa kaza jibril yazo ya saukar da aya kaza kaga duk ilimin ranar bai wuce ni ba sannan kuma duk abin da aka samu na albarka kasuwa shi ma bai wuce ni ba mallan ka taba jin mutanen da suke da fasaha da hikima irin sahabbai duniya basu batta ta tafi ba lahira basu batta ta tafi ba to wannan shine wato hikima wasu kan ce ita kalmar hikima wata 'yar sarƙa ce ko wani ɗan awarware ne da ake sawa mai suna barima wanda ake sa a hancin dabba idan ana son ta tsaya sai a ja shi ake cewa raƙumi da akala duk abin da kake son ka tsaya da shi sai ka ja sai zama kamar burki ka ja masa burki to wannan shine hikima abin da zai ja maka burki ya sa duk abin da za ka yi ka yi da taka tsantsan to shine asalin kalmar hikima da hukumu daga wancan gurin aka tsago ta. Da haka suka ce hikima shine abinda zai hana ka wani aikata wani abu kamar yadda yake hana dabba tafiya. Hana ka zalunci ya kuma sa ka kai abinda ya dace. Wanda suka fassara hikima a cikin zamani an yi littafai daban-daban wani yake cewa al-hikmatu ma'rifatul haqq wal amalu bihi. Sanin gaskiya da kuma aiki da gaskiyar. Wani yace al-isaba fil qawli wal amal dacewa a fada da aiki wani yace darbun ne min al-ilmi yamna'u min rukubil batil wani ilimi ne Allah yake baka wanda zai kare ka daga hawa docin san rai da san zuciya ko kuma wato khuruju nafsil insan ila kamali hal mumkin fitarran mutum ma'ana mutum ya fito da baiwarsa da basirarsa zuwa ga abin da zai sa shi ya zama ya samu kamala ta magana da kamala ta aiki wasu kace kuma al'ulumun nafi'at duk wani ilimi mai amfani ka sa shi a cikin hikima wal ma'arifu sa'iba da duk wani sani wanda ya dace wal uqulul musaddada da duk wasu hankula da suke tafiya akan dacewa wal albabur razina da kuma wasu hankula masu hangen nesa wa isabatu sawab fil aqwali wal af'ali da kuma dacewa da abin da aka aikata aiki ya dace da magana magana ta dace da aiki 100%. Wasu ka fassara al-qasd wal i'tidal shine a tafi tsakatsaki a daidaita komai wa idrakul ilal a gane hikimar komai da abin da yasa ake ci a yi shi wal gayat abinda malamai suke kira wato al-ilal wal gayat ko al-asbab wal gayat al-asbab al gayat akwai asbab akwai gayat sababi da kuma inda zaka al-wasa'il laha ahkamul maqasid wannan yana cikin hikima wasu kace kuma wato basira al-mustanira insha Allah ya baka basira mai haske mai dogon tunani da dogon lissafi da tsari ya zama a rayuwarka kana da tsari ba kana tafiya ne awan igiya ba ina zaka baka sani ba daga ina kake ina baka sani ba ina plan ɗinka karamin plan long term plan short term plan medium term plan baka da tsari da dogon zango tsarinka mai dogon zango babu mai gajeren zango babu mai matsakaicin zango babu wai kai ne kake so ka zama nan da shekara 10 baka da wannan rubutaccen abu shekara 5 fa ne plan ɗinka na shekara 5 babu akan ka akan ƴaƴanka akan makarantarka akan gonarka akan kasuwarka akan aikinka duk baka yi tsarin koyo ba sai abin da Allah ya kawo wannan babu sira a ciki ba hikima wasu kuma sun fassara cewa fi'il ma yanbaghi alal wajhi allazi yanbaghi fil waqti allazi yanbaghi wannan ma fassara ta yi kyau cewa aikata abin da ya dace ta fuskar da ya dace a lokacin da ya dace wasu ka dunkule gaba ɗaya suka ce duk waɗannan abubuwan da aka faɗa hikima ne sai dai kowa da irin tasa hikimar da Allah ya bashi wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan khairan kuma Allah ya ce kafiran a ce hikima tana gyara duniya hikima tana gyara lahira hikima ta kan sa ba za ka yi abin da za ka cuci ba ko ba za ka yi abin da za ka cuci wani ba hikima ta kan sa ka ba da haƙƙin Allah a sanda Allah ya nemi ka ba shi haƙƙin ka ba da haƙƙin waɗanda suke da haƙƙi a kanka kuma ba tare da kai ka cutar da kanka ba ma'ana ka san haƙƙinka ka san haƙƙin Allah ka san haƙƙin iyayenka da sauran waɗanda suke da haƙƙi a kanka kuma kana kokari kowa ka sauke haƙƙinsa daidai gwargwado da haka ita wannan wato shine ma'anan wato hikima a cikin waɗannan abubuwa wasu malamai kuma suka ƙara da cewa a wajen musulmi hikima a wannan zamanin shine ka samu sawabi akwai abin da ke kira as-sawabi abinda kaka kuskura ka canza su duk wani karatu da wani ilimi da zakai da wani bincike kada ya shafi waɗannan abubuwan guda takwas duk wani karatu da wani malami zai da wani bincike da za a yi binciken ya zama kai ya shafi waɗannan abubuwan guda takwas na farko tauhidinka da imaninka da aqidarka ingantacciya kada ka bari wani ya karatu ya gano maka Allah babu shi ko ya maka karatu ya gano ba sai an bauta Allah ba ko ya maka karatu ya gano maka ba lahira ka aje wannan karatun kawai kowa yayin shi dai ya tafi ya karatunsa amma mu ba za mu sauka daga kan tauhidi ba ba za mu sauka daga kan imani ba ba za mu sauka daga kan aqida sahiha ba wannan shi ne abu na farko da baya karɓar canji ba wani karatu duk binciken da saboda abinda muke aikatawa kala biyu ne akwai ibadar da Allah ya sa mata lokaci akwai ibadar da Allah bai sa mata lokaci ba yanzu imani yaushe ake farawa yaushe ake karewa na'am amma sallah fa tana da lokacin farawa da lokacin karewa amma imani shi bai da lokaci kawai kai imani ka rayu akan imani ka mutu akan imani ka shiga kana duk da imaninka dogaro da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu wajen kafa hujja a cikin addini wannan baya karɓar canji don in babu rayuwa annabi to ba za a gane Qur'ani ba so da haka wannan shi ma duk karatun da za yi da binciken da za yi da nazarin da za yi kada ka karbi canji akan wannan sai dai ka saurara ka karkade kunnuwanka kai tafiya ka kawai sannan na uku addinu kamilun la yaqbalu al-ihdath ka yadda cewa addini cikakke ne baya karba kari duk wani kari da za a kawo da sunan addini a saka shi a addini ka sa kafa ka bal da shi ya fita waje addini cikakke ne Imam Malik yace duk wanda yace za a ƙara wani abu da sunan ibada a cikin addini to yana tuhumar cewa addini bai cika ba wannan kakkai wasa da wannan wannan baya karɓar bincike kan ma ka tattauna da kowa akan wannan addini ya cika ko bai cika ba wannan ba matsala ce da za a zauna ayi nakashi ba kai a gurin ka ya cika wani ne yazo yace Imam Malik mu tattauna mu yi muqabala sai Imam Malik yace akan me za mu muqabala akan kai abinda kai yadda da shi ko akan ni abinda na yadda da shi sai ce to shikenan yanzu kai ka yadda da wani abu ni na yadda da wani abu in za mu muqabala sai muqabala ta nuna naka ne gaskiya zan sauka daga nan koma naka sai muqabala ta nuna naka ne gaskiya zan sauka daga kan nawan koma naka ije to shikenan sai na koma kan naka saboda karin jaye na muqabala sai muka je muka sake wani muqabala shi ma yarin jaye ne sai mu koma kan wancan shi ba gobe ma muka je da wancan yarin jaye duk sanda aka rin jaye ka muqabala ya nuna baka da gaskiya ije to addini na ni na yadda da shi na gamsu da shi 100% bana buƙatar mu tattauna da wani akan sa kai da naka kake shakka ka tafi kai ta muqabala da shi in wani ya kada kai sai ka koma nasa in ka kada shi ya koma naka shi yasa ije duk mutumin da yake yawan shiga mas'alolin rikici zaka kullun yana canza ra'ayi yau yana kan wancan gobe yana kan wancan amma tunda ka yarda cewa Allah ɗaya ne ba shi ba mu da zakiya sai shi to ka tsaya akan wannan annabi Muhammadu manzon Allah ne tsaya anan wannan baya buƙatar sunnar manzon Allah ingantacciya ko mutawatira ce ko ba mutawatira in dai ta inganta manzon Allah kai hujja ce addini ba ma buƙatar mu tattauna da kowa akan wannan addinin Allah cikakke ne baya buƙatar ƙari ba zan yi muqabala da kai akan zai karbi ƙari ko ba zai karbi ƙari ba ni a guri na baya karbi ƙari in kana karbi ƙari a gurin ka je ka kai mai ƙarin kafirai waɗanda suke kan kafirci a guri na batattu ne kuma in sun mutu a kafirci wuta za su shiga ba wanda zai zo mu tattauna da shi ya ce min a'a ai an gano kafircin nan ma akwai mai kyau akwai mara kyau ko kuma a'a da addinin ka da nasa za iya samun wata gada ka debo wani daga cikin naka ya debo wani daga cikin nasa ku samu mahada a'a kakka yadda da wannan me ake kiran sa
compromise
interfaith ko ma me za kakka yadda da wannan yawa a gurin ka kahuri ne musulmi ne saboda haka babu yadda za a wanke mana kafirci mu daina ganin kafirci da kazanta har abada kafirci kazanta ne kuma wanda ya mutu yana yi ya mutu dan wuta ne har abada sannan na gaba shine ji da bi ga shugaba musulmi abinda bai sabu saban Allah ba wannan addinin Allah ne as-sam'u wa ta'a malami Umar bi ma'asiyatin fa iza umira bi ma'asiyatin fala sam'u wa la ta'a to wannan shi ma baya karbar jidali sannan abinda akai ijma'i a kansa ka tsaya a kansa inda an ce maka an yi ijma'i to kakkace ta ijma'in malamai wannan matsalar ijma'i in ta tabbata an yi ijma'i akan matsala kada ka yadda ku tattauna wani da ita ce ka tattauna wani da shi akan wannan ko karba ko ajewa sannan addinin Allah ilimin addini ne ba a karbar ilimin addini sai daga wanda aka yadda da addinin sa saka kakka yadda wanda baka yadda da addinin sa ba ma ya koyar da kai duk wanda baka yadda da addinin sa ba ko a social media ka ganshi wuce shafin sa tsayawa ka saurari wanda ma baka yadda da addinin sa ba saboda addinin ka shine jarinka addinin ka shine za ka yi maka hisabi da shi bai kamata ka je ka koyi addini a gurin wanda shi kansa bai da addinin ba ko kuma addinin sa yana rawa dan mai rawan zai koya ma kaga wanda ya koya maka addini mai rawa mara tabbas to ya cutar da kai dan haka ilimin addini ne ba a karbasa sai wanda aka yadda da addinin sa sannan duk magana da za a kan yancin dan adam ko darajar dan adam kada a shiga haƙƙin Allah. Duk wani yanci da za a baka a cikin yancin ka zagi Allah ko ka zagi Qur'ani ko ka zagi Annabi ko ka zagi musulunci ko ka zagi sahabbai ko ka zagi ahlul baiti ko ka zagi malamai ko ka zagi shugabannin musulmi, wannan ba yanci bane. A musulunci ba a ba mutum yanci ya kashe wani ko ya ci mutuncin wani ko ya ci dukiyar wani ko a baka yanci kai abinda zai fitar da hankalinka ko ya zubar da mutuncinka. Waɗannan abun guda biyar ba a ba mutum yanci ya taka su. Ba a taka addini da sunan yanci, ba a taka dukiyar mutane da sunan yanci, ba a taka rayukan mutane da sunan yanci, ba a taka mutuncin mutane da sunan yanci, ba a taka nasabar mutane da mutuncinsu da sunan yanci. Waɗannan abubuwan yanci ba zai baka dama ka taɓa su ba. Wanda ka kada wani ya ce muna da yancin, wani ya ce yana da yancin ya zagi Allah ko ya zagi musulunci. In kai kana da yancin ka zagi musulunci, to lalle wani kun zai tura ka lahira a maka hisabi a can. Yawwa, to wannan shine a takaice wato abinda ya faɗi ma'anar hikima. Sai kuma fa'idojin da ke ƙarƙashin wannan aya, akwai fa'idoji guda 11 da za mu koya. Na farko shine tabbatar da ayyuka da suka shafi mashi'a ga Allah, shine muka ce yu'ti, bayarwa. Wannan bayarwa aiki ne na Allah, ko kenan Allah yana bayarwa. Sai musaran ya bamu Allah, ka bamu ka bamu ka bamu ba iyaka. Sannan Allah yana bada wani abu kuma Allah ya kira abun alheri. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katira. To Allah ka bamu hikima ta zai mana alheri mai yawa. Wannan cikin as-sifatul fi'liya. Sannan na biyu, tabbatar da cewa shari'a da ilimi daga cikin falalar Allah ake samun su. Domin babban fassarar da aka wa hikima shine samun ilimi mai inganci da kuma shari'a. Kenan Allah ta'ala shi yake bada shari'a, mai neman shari'a ya neme ta a gurin Allah. Sannan tabbatar wa Allah mashi'a, mas'ala ta uku, cewa Allah ta'ala yana ganin dama. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, inna Allah kana aliman hakima. Sannan mas'ala ta hudu, tabbatar da hikima cewa daga gurin Allah take, kuma hikima kamala ce. Mai bada kamala ku shi yafi cancanta ya zama yana da kamala. Kina Allah ta'ala yana da hikima, yana da hukumu, yana da ilmu. So ashe Allah in ya baka ilimi, ya baka hikima, ya baka wani abin da zaka yi daraja da shi. Kuma dinganawa Allah hikima da dangana mutum hikima tana da bambanci. Hikimar Allah ta'ala daban, hikimar dan adam daban. Koda sun yi tarayya a suna, to siffar Allah ba ta kama da siffar mutum ba, siffar mutum ba ta kama da siffar Allah ba. Kamar da suka bambanta a zati, suka bambanta a suna, suka bambanta a aiki, suka bambanta a samuwa. Sannan na biyar, alfahari ne mai girma, daraja ce mai girma Allah ya baka hikima. Sannan na shida, wajabcin godiya ga wanda Allah ya masa wata ni'ima. Duk wanda Allah ya masa wata ni'ima, to ya gode. Sannan ni'ima ba ta shafi sai kuɗi ko mulki ba. A'a, basira da Allah zai baka da ƙwazo wajen sanin abin da ya kamata ko a duniya ko a lahira, wannan yana cin abin da zaka wa Allah godiya a kai. Sannan na bakwai, hanyoyin isuwa zuwa ga hikima suna da yawa. Shi yasa Allah ya kira shi khairan kasira. Ashe wannan fassara da muka kawo wajen guda 11 akan ma'anar hikima ba iya kace dai ce hikima ba. Akwai hikimomin ma da Allah ya boye. Duk abin da zai amfane ka a duniya ya amfane ka a lahira. Ko ya amfani waninka a duniya, dama dai biyu ne, daga duniya sai ina sai lahira. Ashe ba za ka cutar da duniyar ka dan lahirar ka ba, ba za ka cutar da lahirar ka dan duniyar ka ba. Daga cikin haka hikima ta koya maka cewa kada ka rena aikin kirki ko mai kankantansa, domin zai iya zama dalilin tsiranka. Kada ka rena aikin sabo ko mai kankantansa, domin zai iya zama dalilin wato halakarka. Sannan wato na takwas, baiwar Allah ce akan bayinsa wanda ya ga dama ya bashi hikima. Da haka Allah ka bamu hikima. Sannan kuma na matsala ta tara, Allah ya ga mana muhimmancin hankali. Da yace wa ma yazzakaru illa ulul albab, babu masu tuntuntuni sai masu hankali. Ashe hankali idan bai nuna maka Allah ba, to lalle baka da hankali, baka da hankali. Akwai al-aqalu aqalani, matbubun wa masmu. Shi sa aka ce hada hankali da shari'a shi yake sa dan adam ya tsira. In kana son ka gane haka, shine da hasken ido da hasken fitila. Yanzu da fitila ta mutu, ai gudun nan yayi duhu, duk da idan mu yana da me, yana da haske. Idan kuma mutum idansa ya makance ko an kuna fitilan nan gaba ɗaya ba zai gani ba saboda ba hasken ido. Ashe an sai an hada me hasken ido da hasken fitila. To hasken fitila shine hasken shari'a, hasken ido shine hasken hankali. Shi yasa ake gabatar da shari'a akan hankali, kuma in baka da hankali sai a dauke ma shari'a. Mukallaf shine al-aqilul baligh, wanda ba shi da hankali akwai shari'a akan mahaukaci. To shi yasa al-naqlu muqaddamun ala al-aql, sannan la ta'arud bayna al-naql wal aql, babu cin karo tsakanin hankali da nassi. Duk wanda yace hankali ya sabawa nassi, to akwai ɗayan biyu, ko dai hankalin bai hankalta ba ko nassin bai inganta ba. Amma al-aql salim wan nass sahih لا يختلفان ابدا ولا يتناقضان ولا يختلفان ولا يتعارضان نفسي ان gatacce da hankali lafiyayye ba sa cin karo idan kaga sun ci karo ta atuhumu daya ko dai hankalin naka kai ba mai hankali bane shi sa kake ganin wannan nassin bai dace ba ko kuma ainihin nassin shi ba ingatacce bane bincike ya nuna ba ingatacce bane amma in nassin ya inganta to lalle hankali zai tabbatar da abin da ke cikin sa daidai ne shi yasa waɗannan abubuwa guda biyu akwai littafi da aka wallafa mujalladi 11 sunan sa Daru Ta'arud bainal aql wan naql wata ran na taba yin me ake kiran sa ko ganganci ne ko kuma na dauko wannan littafin ina son karanta da na dau mujalladin farko sai da nayi shafi 100 ban san me ake cewa ba shafi 100 ne ban san me ake kawai da rashin da cigaba ba ake so a ce ba bana ganewa ace oh in Allah sunan sa uku da cin karo tsakanin hankali da nas mujalladi 11 ne to ne na tafi har na kusa shafi 50 na gaba shafi 100 na gaba ba na ganewa nace to dawa wanda yake cewa mai hankali da minasti ka kiyaye su kuma wanda ya rubuta littafin nan kun san wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai da na san wannan tunani sai na ji Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen ya faɗi irin abin da ya faɗa yace shi ma a farkon dalibta da ya dau wannan littafin yana karantawa sai da karanta mujalladi 2-3 bai gane da yake cewa saboda zurfin maganganun da aka yi a cikin littafin yana buƙatar sai ka karanta wasu mukaddimomi da yawa sun fara washe maka kwakwalwa kafin ka gane me ake nufi sai da kaji ana cewa in babba ya shiga cikin ƙarfi in ƙarfin ya juya to wannan cikabo ba ai kama haske ne da duhu za a samu haske akan duhu ko ku haske yana korar duhu ko ku haske za ta haɗu da duhu mutum dabba ne ko ka dabba ce mutum mutum yana cikin dabba ko dabba tana cikin mutum in ka ce dabba mutum ya shiga ko ko ka ce mutum dabba ta shiga ko ko mutum zai shiga ta shashin dabba ta shashin da ba dabba ba idan ka ce dutse da ƙarfe akwai karo tsakanin su dutse zai iya zama ƙarfe ko ƙarfe zai iya zama dutse idan ba ba su dutse da ƙarfe madda su daban-daban za su iya cin karo ko za su iya haɗuwa a guri ɗaya da Allah wannan maganar ba ka je karanta Qur'ani ba saboda masu hankalin ake magana da su waɗanda suka ce hankali ya fi nassi su ake faraji a littafin to shine ake son a ba su misali a cikin hankalin ma za a nuna musu ba su da hankali a cikin nassin kuma za a gaya musu ba su gane Qur'ani ba su da jin mutumin da bai ɗauki Qur'ani wani fa yana tilawatu izu 20 kullum kuma tilawatu izu 20 ɗin yana gane kowace kalma cikin Qur'ani sun Qur'ani ya zama jikin su da haka ba kama mai da Qur'ani ya zama jikinka ba Qur'ani bai zama ruwa a kan harshen ka ba baka karanta shi qira'a qira'atu tadabbur da za ka lokaci an samu wani abu ya ci karo da nasi ko da aka kaga sai a tuhu hankalinka a ce kai ba hukaci ne da cin hukata shi kuma haukan nan dama dangi ne al-jununu bunun shi ma haukan ba wani ɗaya bane akwai ma haukacin da zai sa riga shi masa kyau amma ko haukaci ne ba za ka iya karatu haka kuma haka zama babban mutum kuma kana nan da dan nau'in ka na hauka sannan wannan ya nuna mana falsafa cewa tunawa da hankaltar lafiya shi komai amfani a wajen mutum. Duk mutum da ya kama rayuwarsa bai san waye shi ba, waye shi ba, me yasa yake shi ba, a ina yake, me yake, ina za shi, me zai faru. Kada ka tsanka da daddare ka ga wannan tambayar. Ni wane ne? Wane ne yayi ni? Me yasa yayi ni? A ina nake? Me nake yi? Ina za ni daga nan, me zai faru? Wani masani da ya tashi ya rikice ya ce wai shi bai gane wannan ba, ba shi da amsa wannan tambayar. Ya ce jitu. Na zo. Min aina jitu? Daga ina nake? Ila aina? Ice la adari fa kuntu limaza la adari fa kuntu la adari lastu adari ban sani ba sai na tambayi ban sani ba to me yasa ban sani ba ita ma tace ita ma bata sani ba bai ce kawai a garci a duniya daga ina yake ina za shi waye shi me yasa aka yi shi da sani ba mu ko muna da amsa wa kai ka Allah me yasa yayi ka dan ka bauta masa kai waye mutum ne a ina kake a duniya me aka saka bauta ina saka lahira me zai faru uta ko aljanna ba dai wannan amsa sai musulmi don da ba musulmi zaka ga bai da wannan amsar in kace daga ina kake sai ce daga buri burin kuma daga ina burin daga ina sai ya maka shiru dan da ya ce burin daga kaza sai mu ce shi kuma to abinda burin yazo daga shi ma daga ina yake daga nan sai ka rikita shi